بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يودر ثم نتريد الثلاثين دا بيو أشم لساك الرياض الصالحين من الإمام النووي رحمه الله يو هدو كنا جواتا جماد الأولى بيرني أوتو بير جواتا جماد الأولى إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبو دتريه إلى عشرين دترة عندي ذاتي جوما جواتا biyar shekara ta 2008 ta miladiya zamu tashi babu na 225 muna cikin wato hadisan babukan da suka zo na hadisan falala wanda muna cikin hadisan da suka zo na falala kan abin da ya danganci azumi da ayyukan da ke cikin azumi babu na 225 babu bayani fadli sawmil muharram wa sha'ban wal ashhurul hurum babi da yake bayanin falalar azumin watan Muharram da watan Sha'ban da kuma al-ashhurul hurum watanni masu alfarma al-hurum jam'u haram jam'u haram suni wato watanni masu alfarma guda hudu hadisi na 2246 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dade shi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shi afdalu siyami ba'da ramadan shahrullah al-muharram wa ta'azmun da yafi kowanne falala bayan azumin watan ramadan shine watan allah al-muharram wa ta'azmun watan allah al-muharram wa afdalu salati ba'da al-fariida salatul layl sallat da yafi kowace falala bayan sallar farilla ita ce salatul layl sallar dare rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wannan hadisi shine ya tabbatar da falalar azumin watan shahrul muharram al-muharram al-muharram shine watan farko an kira shi shahrullahi al-muharram an dangana shi zuwa ga Allah tsakanin sauran watanni baki daya saboda wanda a cikin wannan akwai girmamawa ga wannan wata to malamai sun yi ta kokarin su bayani menene hikimar cikin watanni na shekara baki daya bayan ba shine watan da ya fi komai alfarma ba ga watan Ramadan amma aka keɓance al-muharram da cewa shahrullahi al-muharram to jawabin dai da ya fi abin da karfi shi ne da Imam Suyuti yake cewa cewa babu wani shahrullahi al-muharram al-muharram shine watan farko da musulunci ne ya sa masa wannan suna dan da a jahiliya muharram ba muharram ake ce masa ba safarul awwal ake ce masa akwai safar al-awwal da kuma safar al-thani to musulunci da yazo sai kira shi al-muharram to shi yasa ake ce masa shahrullahi al-muharram wato kamar sunansa daga wajen Allah yake Allah ne ya sanya masa suna al-muharram wato ma'ana afdalu siyami ba'da ramadan wato wata azumin da yafi kowanne falala in dai na nafila ne wato lokacin azumin da yafi kowanne falala kai azumi a cikin sa shine a cikin watan al-muharram shine watan farko na shekara mana azumi a cikin sa yafi azumi a sauran watannin shekara to malamai sun yi tsikanin wannan cewa to ya aka yi zaman to shine watan da yafi kowanne falala a ciki bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a cikin watannin shekara bayan ramadan ba watan da yake azumi mai yawa a cikin sa irin watan sha'ban ya bar muharram din amma yake yi a cikin sha'ban to waɗansu malamai imam an-nawawi ya ce la'alla manzon allah sallallahu alaihi wasallam an nuna an sanar da shi falalar watan al-muharram din ne daga baya a ƙarshen rayuwarsa kafin ya zamanto ya samu tamakkunin dama ya samu wato tabbacin damar da zai yi azumi a cikin sa da yawa kamar yake a cikin watan sha'ban saboda haka wannan baya korecewa wannan baya korecewa watan al-muharram shine kowanne falala hatta shine fi sha'ban tunda wannan nasi ne na fadin annabi sallallahu alaihi wasallam domin sai ilmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daukan fassara mai yawa wanda wace wannan ɗaya daga cikin su ne amma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nasi ce wato babu wani wata da ake so a yawaita azumi a cikin sa irin watan al-muharram saboda falalar tunda shine watan da yafi ko shine azumin da yafi ko wanne falala bayan azumin watan ramadan sannan afdalu salati ba'da al-fariida salatul layl farilla sallar da tafi kowace falala bayan sallar farilla ita ce salatul layl sallar dare ita ce at-tahajjud taban salatul layl kamar yadda muka faɗa ita ce mutum ya salla da daddare a kowane lokaci daga bayan sallar isha zuwa tulu'ul fajr wannan ake mata salatul layl amma sallar da mutum zai yi bacci sannan ya tashi ita ce at-tahajjud ita ma salatul layl ce sai dai ita ta salatu ta kuma lokacin salatul layl ta fi ta falala saboda abin da yazo akan falalar mutum ya bacci ya tashi ya salla saboda haka tsakanin salatul layl da at-tahajjud akwai abin da ake cewa al-umum wal khusus al-mutlaq wato kullu tahajjudin salatul layl walaka kullu salatul layl tahajjudan wannan hadisin shine hujjar waɗansu malamai daga cikin su akwai Abu Ishaq al-Marwazi daga cikin malaman Shafi'iyya da suka ce sallar dare ta fi salawatul rawatib falala a wajen Allah wannan nasi ne akan wannan domin malamai suna sabani as-salawatul rawatib wato sallolin da ake tare da sallolin farilla rak'atayn qabla adh-dhuhr rak'atayn ba'da adh-dhuhr rak'atayn ba'da al-maghrib rak'atayn ba'da al-isha da rak'atayn al-fajr sune suka fi falala a cikin dukkan nafilfili ko akwai wadansu nafilfili da suka fi falala waɗansu malamai suka ce ai salatul layl a salawatul rawatib sun fi komai sun fi kowace irin sallar sunna falala waɗansu malamai kuma suka ce daga waɗansu malamai suka ce a salatul layl ta fi saboda wannan nassi ne kuma wannan kauli nasu shine wanda yake a gurin jayarwa saboda nassin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam muslim ya rawaito wannan hadisin bukhari bai rawaito shi ba domin akwai wasu malamai suna cewa akwai illa saboda sabani da aka samu wajen riwayata wannan hadisin dai shine kadai hadisin Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari wato Humayd ibn Abdurrahman mutane biyu ne sunan su daya kuma da almajiran Abu Hurairah ne Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari da Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri shi wannan Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari ba shi da wani hadisi a cikin kutubus sita in ba wannan hadisin ba amma Humayd ibn Abdurrahman duk inda kana shi Humayd ibn Abdurrahman daga Abu Hurairah to wancan ne sai a wannan hadisin kawai shine yake al-Himyari Imam Bukhari da rawaito wannan hadisin ba ma Imam Muslim ya rawaito shi waɗansu malamai sun yi ishara ga cewa wannan hadisin abinda yake ingantacce shine babu ambaton Abu Hurairah a ciki Humayd ibn Abdurrahman yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to hadisi ne al-mursal domin haka ɗaya daga cikin almajiran Humayd ibn Abdurrahman Abu Bishr Ja'far ibn Iyas haka ya rawaito shi bil irsal to amma a cikin wannan kamar za a nuna cewa kenan Imam Muslim shi yaya ake fitar da shi da ambaton Abu Hurairah ya fitar da shi Muslim bayan kuma abin da yake mushi mafi rinjaye shine irsal wato hadisin bai inganta ba kenan bayan yana cikin sahih muslim to sahih hadisin ya inganta kuma Imam Muslim ya nuna gwanintarsa na sanin wato riwayoyin hadisi daban wannan sabanin da aka samu bai yi tasiri a kansa ba domin an rawaito hadisin da wani isnadi daban ba isnadin almadi ibn Humayd ba shine daga hadisin Muhammad ibn al-Muntashir daga Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari daga Abu Hurairah kamar yadda wannan riwaya take ta Abu Hurairah kuma yace yarfa'uhu kawai yanzu a cikin sahih ibn Khuzaima da sahih ibn Hibban da musnad din Abu Ya'la saboda haka wannan illar wata kiyar ɗaliban ilimi sun karanta za su ga an ce Imam Ad-Darqutni ya yi ta'akkubi akan Imam Muslim ta yaya aka Imam Muslim fitar da wannan hadisin bayan ingantacciyar riwaya a wajensa shine riwayatul irsal ba wannan riwayar ba to a sahih riwayar Abu Hurairah riwayar Imam Muslim ingantacciya ce ba su da wata illa حديث نبي قيل الأديب يود أربعين دبقي وعن عائشة رضي الله عنها دعا عائشة الله يجليها ما تأنى صلى الله عليه وسلم قالت تكي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه عائشة رضي الله عنها تكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثن شينا أزمي أشتم الوتابة fiye da yadda yake yi a cikin watan sha'ban fa innahu kana yasumu sha'bana kulla domin ya kasance yana azumin sha'ban gabaki dayansa wa fi riwayatin aw ta riwaya kana yasumu sha'bana illa qalila yana azumin watan sha'ban sai kaɗan daga ciki muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi to wannan hadisi ya nuna cewa asirin annabi sallallahu alaihi wasallam babu watan da yake azumi mai yawa a cikin sa irin watan sha'ban to an yi sabani kan cewa meye hikimar wannan waɗansu suka ce ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'ban matansa suna ta yin azumi to da ka shi ma sai ya rinka azumi wannan ko khilaful as-sahihi as-sahihi shine yake azumin a cikin Sha'ban yake yawan azumi a cikin Sha'ban sai kuma suka kira mota cikin Sha'ban ba wai shine baka ga fita da tarawa eh aka fi ne to abin da yake nuna akan akwai riwaya akwai hadisin Usama bin Zayd hibbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wajen Tabarani da ya bayyana hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin wannan wata maza Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Usama yake na lura a cikin watannin shekara ba watan da kake azumi a cikin sa irin watan Sha'ban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kwarai wata ne wanda yake turfa'u ila Allah a'malul ibad wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'i watan Sha'ban wata ne da ake daukaka ayyukan bayi wato ayyukan bayi na shekara a cikin watan Sha'ban ake daukaka dan haka ina so a daukaka aiki na ni ma ina azumi a watan riwayar na hadisin Abu Huraira cewa watan Sha'ban wata ne da mutane suke raskanwa a cikin sa بين رجب ورمضان في أزم رجب في أزم شعبان سبر شعب في أزم رمضان أما سبر شعبان سورة شيوكما يكي سوية راية شي ألوك سندور نسمتها نسكي جفالة كسان نوكم يكي وطا إلا يكي أوكا أيوكا أحاديث أبو هريرة فات أبو بانبو داجي أبو نفر قوي ياتي لحديث أسامة بن زيد شو أوطا إلا يكي أوكا أيوكا شو أنا صلى الله عليه وسلم سنة ستانونا منع ألوك سيدا يكي أوكا أيوكا yana kwadaye ya zamanto wannan lokaci ya same shi a cikin kyautata aiki ga Allah domin ya zamanto kamar tamkar wannan zai nuna cewa kenan kowace shi aka shi daukaka aiki yana cikin ibada abu na biyu shine cewa wata ne da ake yin rafkanwa kuma anan Hausawa suna cewa watan Rajab watan ne watan azumin tsofaffi watan Sha'ban kuma watan sallar tsofaffi wato ba azumi a cikin Sha'ban sun akasa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya gaya musu su irin waɗannan masu nan tunani wata ne da mutane suke gafala daga azumi a cikin ka baina rajab wa sha'ban wa ramadan fa uhibbu an akuna sa'ima da haka ina so ni na zaman tuni azumi wato yanda kai da suke cewa sallar tsofaffi kai ka zaman tuni tsohon kai azumi a cikin sa domin wato duk lokacin da ake gafala lokaci da zaman tuni na gafala to lokaci ne da ake san ibada shi yasa lokacin da ake tsananin rana lokacin kaidula daga zarar zawal ya wuce lokacin da rana ta take lokacin ake gafala mutane suke zuwa su kwanta su bacci to a lokacin nan ake cewa idan mutum ya tashi zai sallah ana bude kofofin sa haka dan karshen dare lokacin da bacci yake ya fako ya shi dadi to lokacin nan kuma ake du'a Allah madaukakin sarki yake kusantar da yake kusantar bayin ka zuwa ga saman duniya shi ma lokaci ne mai alfahari haka lokacin da ake gafala lokacin da ake son mutum ya zamanto yana ibada dan haka yayin da ka shiga ka je waje ya zama to kanta ba za ka iya bari ba alal misali kana cikin mota ba ka da ikon ka hana su sun sa maka sauti ana ta yin kida da sauransu to kai ka shiga zuwa ambaton Allah in ba ka da ikon ka sauka daga cikin motar ko ba ka da ikon kamar irin mutane da suke shiga cikin motocin iyamurai ba yadda za ki dole sai kin shiga irin wannan bus din sun yi tafiya kuma in ka shiga sai ta sa maka waƙe-waƙe iri-iri da na shirkar da ba na shirkar ba da na batsar da ma na ba duk za su sa maka to kai a lokacin da suka zaman dukkan shafin da sun gafartu da wannan lokaci ya zaman lokacin da za ka rayar da shi da ambaton Allah sai wai ka zikiri ka ɗauko musabinka da galibin kana karatun alƙur'ani sai ka zamanto kamar mai ambaton Allah a cikin gafalallun mutane wanda yake da tafalla ta musamman kuma da ansadi sai suka nuna to ɗaya daga cikin hikimar yin azumin Sha'ban kenan wata lokaci ne na gafala daga azumi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi matsala ta biyu shine maza a riwayar Aisha ɗaya ta ce kana yasumu Sha'bana kulla yana azumin Sha'ban gabaki ɗayansa wata kuma ta ce kana yasumu Sha'bana illa qalila yana azumin Sha'ban illa kaɗan to malamai sun ta kokarin tawfiki tsakanin wannan waɗan sun ce wannan majazi ne kana yasumu Sha'bana kullahu yana azumin Sha'ban gabaki ɗayansa ma'ana ay mu'zamuhu mafi yawan watan Sha'ban yake suka rinja da kana yasumu Sha'ban illa qalila musamman ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya gabaci azumin watan Ramadan da sun yomin aw yomin kamar yadda gabata hadisin Abi Hurairah da muka karanta mutum ya riga shiga wato ya kafin azumin Ramadan da kwana ɗaya ko biyu ba a so mutum ya azumi to amma wannan fahimtar wannan fassarar sauran hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta karfafa ta musamman hadisin Abu Ummu Salama رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها دن تاروي سوشا أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل بين رمضان وشعبان ما استجي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان أنه صلى الله عليه وسلم بباين أجم وتنمي قدابي أجيري إلا وتن شعبان دوتن رمضان وكذا قلنا صريحيني أتنشي ور بايا شن كوكوانا دي أجم وتن شعبان saboda haka yake karfafa ɗaya riwayar ta Aisha san cewa a lazahirin ta take sai dai za a dauke shi san cewa wato ba koyaushe bane wata shekarar ya sadar da Sha'ban da Ramadan da baki daya wata shekarar kuma yayi mafi yawan Sha'ban din da ya ajini amma zai sha wadansu ɗan kwanaki balila akwai wasu fassarori da suka bayar amma wannan fassarar ta fi inganta saboda wannan hadisi na Ummu Salama radiyallahu anha wa arzaha حديث نزول الأبي بعد 40 كتب وأن مجيبة الباهلية دج مجيبة الباهلية وأن راوية ودي في أشكن أنا كذا أشكن مجهولات بعثنا تبع عن أبيها أو أمها دج بابنتا كو بفنتا كو اللي دج شوسو سحابيني عند أنجي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زوجنا زم الله صلى الله عليه وسلم في جهالة الصحابي لا تظن أم بتسوى هي صحابين بع دم بعدها ما تسونن سبا wannan ba za su fice ta a cikin inganci hadisi ba domin duk sahabbai adale ne ko ka san shi ko baka san shi ba in dai an ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan hasbuka bihi ya ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam thumma tala sannan ya tafi fa atahu ba'da sana sai ya dawo masa bayan shekara wato ma'ana ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zauna tare da shi sannan sai ya koma gida bayan shekara ɗaya ya dawo masa waqad tabayyarat haluhu wa hay'atuhu da ya dawo halinsa da kamar jikinsa ta jiki ta canza fa qala yace ya rasulullah amma ta'rifuni yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ta'rifuni baka gane ni bane qala wa man an yace wane ne kai qala ana al-bahili nina wannan babahila الذي جئتك عام الاول وجدت امك اشبارا قال فما غيرك مين مين شنزه حالك هكا وقد كنت حسن الهيئه كاكتن شي متني ني كيكاور كما قال ما اكلت طعاما منذ فارقتك الا بالليل اي كنت انا مربو دك بنشي ابنشي بس الى الدري معنى كل اذن يكي wato hatta ma wannan wannan sunan da kake a zahiri hatta ma ayyamul tashrik da ayyamul eid tunda shi bai san ma ba azumin ayyamul eid ba kullun azumi yake fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa azabta nafsa ka azabta da kanka kuma qala sallan yace masa sun shahar as-sabr kai azumi a watan hakuri shine watan azumi ramadan kenan abin da sai aka kira azumi watan hakuri saboda shi azumi hakuri ne domin as-sabr shine habsun nafs mutum kai hakuri shine ka kai mazuciyar ka dangane shine hakuri yayi ko don me yake hakuri kaje kai kai a gaje ka ce kai karama kana sha'awar sabon Allah ka ce kai zuciyar tana so to hakuri shine ka hana kanka to azumi abin da yasa kenan aka ba shi wannan suna saboda mutum yana hana kansa ci da sha da sha'awar sa yake sun shahara sabr ka azumci watan hakuri wa yawman min kulli shahr da rana da kwana ɗaya a cikin kowane wata fa sai mutumin yake zidni karamu fa inna bi quwwa domin ina da ƙarfi qala kun yawmain to kai azumin kwana biyu wato a cikin kowane wata qala zidni yace karamu قال صم ثلاثه ايام يجي تو في ازم قنا اكو قال زدني يجي قرام قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك كي ازمي daga cikin watanni masu alfarma sannan ka bari kai ازمي daga cikin watanni masu alfarma sannan ka bari kai ازمي daga cikin watanni masu alfarma sannan ka bari wa qala bi asabihi thalath annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara domin qala sai nufin ashara sai daga cikin itlaqin qala shine ishara yayi ishara yayi nuni da an yato sa guda uku fa bammaha wato an yato guda uku sune da as-sababa da al-wusta da kuma al-ibham ya hada su haka dan ishara ga uku haka ya hada su haka kuma arsalaha sannan ya kace wato kai azmi uku sannan ka bari ka saki azumi uku sannan ka bari ka saki azumi uku sannan ka bari wa haka wato amma shi ma a cikin watanni masu alfarma rawahu abu daud abu daud bai rawaito wannan hadisi amma wannan hadisi dhaifi ne wajen malama saboda an yana saboda illar jahalar ita mujiba al-bahiliya ba akan ta ba malaman hadisi in ba san me riwayar hadisi ba in yi rawaito hadisi dole sai ya samu shaida sai abin da zai masa shaida babu wani hadisi da zai masa shaida sannan kuma akwai illar idrab a ciki wato an rawaito ta da sabani waɗansu ce an abiha aw amniha waɗansu kuma su bata wani suna daban waɗansu sun nuna cewa abuha aw amuha din ba sahabi bane to wannan salo na riwaya ya sanya malama yana daga cikin nau'i na illa da ake raunana hadisi domin ta a cikin watanni masu arfan ma shaharul hurum sun minal hurum ay ashhurul hurum ba haram ba ne ba muharram ba al-hurum ashhurul hurum ba hadisi ma ba bai inganta ba to da ba ka ba hujja kai ko bai yi wadanda malamin mu da yake cewa imam shaukani Allah ya ji kanka yake sai ka zo bayan ka ci hadisi da ifi ne ka duka hadisi ka gama shi sai ka ce wa jibul hadith ala kaza ya hadisi yana nuna kaza kaza to ka ce da ifi ne kuma ina za ka yana nuna kaza ba ka ba hujja da shi ba aslan na yake wa shahru sabr ramadan abinda yake nufi da watan dauriya shine watan ramadan babu na 226 babu fadl as-sawm wa ghayrihi fil ashr al-awwal min dhil-hijja babu falalar yin azumi da sauran da waninka shine waninka daga cikin kyawawan ayyuka fil ashr al-awwal a cikin goman farko min dhil-hijja na watan dhil-hijja goman farko na watan dhil-hijja kamar yadda yazo Allah madaukakin sarki ya rantsa da su an rawaito daga cikin salaf cewa a cikin kwanakin shekara babu wuni ranaku wato da suka fi falala irin ranakun goma farko na Dhul-Hijja kamar yadda babu darare da suka fi falala irin darare goma karshe na Ramadan wato a ranakun ashirin Dhul-Hijja sun fi hata ranakun Ramadan falala amma darare na goman karshe na Ramadan su kuma sun fi dukkan ranakun dararen shekara baki daya wala yalin ashir an fassara daga Abdullahi ibn Abbas da sauransu daga cikin malaman tafsiri na salaf sun fassara ashir wala yalin ashir da cewa su ne al ashir na Dhul-Hijja goman farko na watan Dhul-Hijja to malam Imam Nawawi rahimahullah ya kawo hadisi guda daya a wannan babi shine hadisin Abdullahi ibn Abbas حديث نبيل الأبيض الأربع إن لترى عن ابن عباس بقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يجل شيء ما هي كنسا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دام الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر يجي باب وأن سكوانكي دع العمل الصالح تكاون أيكي فيها أتكنسو أحب إلى الله من هذه الأيام يكي تنسو يواغ الله في يد وأن ننقوانكي يعني الأيام العشر يعني نفو وأن ننقوانكي قوانكي قوم وفرقو نبي الحجة قالوا يا رسول الله صحبي سكت يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله وتقول جهادني أتفرق دو من أفضل كلمر الله قال ولا الجهاد في سبيل الله يجي قول جهادني أتفرق كلمر الله إلا رجل خرج بنفسه وماله سيمتن da ya fita da kansa da dukiyarsa falam yarji min dalika bi shay amma bai dawo da komai daga cikin wannan ba wato bai dawo da kudin ba bai dawo da dukiyar ba ya mutuwa shahada wato wanda kawai zai wanda ya kyakkyawan aiki a cikin waɗannan kwanaki shine wanda ya fita jihadi fi sabilillah kuma aka kashe shi amma in ya fita jihadi ya dawo to bai kai ladan wanda yake zauna ya aiki kyakkyawa a ciki ba amma fa ba ana nufin ya fita jihadi a ashirin al'awwal din ba in shi ma ya fita jihadi a wannan kaga ya gama shi in ya fita jihadi a ashirin al'awwal kai kuma kai ba ka fita jihadi ba to je fita jihadi ya fi kowane aiki shine duk wata sanan Islam to anan wajen ya fita amma in ya fita jihadi ba a ashirin al'awwal ba a kashe shi ba har ya dawo to wanda ya zauna ya aiki a goman farko na Dhul-Hijja ya aiki ibada wannan ya fi shi wannan shine hadisi wannan shine abin da yafi komai wato bayyanawa ga falalar waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja. An ce waɗannan kwanaki goma na farko ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa suke da falala saboda sun kunshi ranaku masu alfarma. Daga ciki akwai ranar Arafa, da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranakun da ta fi kowanne a cikin ranakun duniya su ne ranar Arafa. Sannan kuma akwai yawmul hajjil akbar, ranar babbar sallah, ranar da ake ayyukan ibada da ba a yin kamar su a wajen aikin haji. A ranar nan ake sallah asuba a mash'alul haram, a jifa, a yanka, a aski, a tawaful ifada, duk a wannan rana. Saboda haka ya zama to waɗannan kwanaki sun kunshi dukkan waɗannan ranaku. Haka dare kuma sun kunshi akwai yawmut tashriq, ranar 8 ga watan Zulhijja, ranar da ake fita zuwa ga Mina, ranar da ake ihrami da haji ga wanda suke zaune a cikin Makka. To waɗannan ranaku kyawawan ayyuka a cikinsu sun fi kowaɗanne soyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. To kamar yadda waɗannan hadisai da masu kama da su su ne suke nuni ga abinda malamai suke faɗa na cewa in Allah ya fifita zamani ko ya fifita bigire, to hikima a cikin fifita wannan zamani ko wannan bigiren shine a aiwatar da ayyuka na gari. Shine fa'idar ta gare ni, aiwatar da ayyuka na gari a wannan zamanin ko a wannan bigiren. Amma dan kai ta faɗa cewa abin nan a kai ta waƙar falalar Makka da falalar Madina da sauransu, amma abin ya tsaya a baki ba ta yi wani abu na aikin falala yayin da ka je wajen, to falalar su ba ta amfani ka ba. Haka dalilin zamani ma, to kuma hikimar Allah a cikin fifita waɗannan zamani a cikin san keɓance waɗansu lokuta da falala da waɗansu wurare da falala shine cewar koyaushe mutum ya sabunta alaƙarsa da Allah. Mutum ya sabunta alaƙarsa da Allah yayin da wannan zamani ya zo, idan ya zage dantse ya yi ibada fiye da yadda ya saba yi, to wannan zai sanya shi ya samu wata sabuwar dangantakar alaƙa da Allah maɗaukakin sarki, wanda wannan za ta sa la'alla wannan Allah zai masa waɗansu kyaututtukan ayyukan ibada wanda da baya iya istiƙama a kansu, sai Allah maɗaukakin sarki masa baiwar wannan, sai ga daga nan ya miƙe kuma akan ayyukan alkhairi. In ya san wani lokaci sake dawowa ya sake yi, sai ga Allah ya ƙara masa. To kuma shine dama abinda Allah yake faɗa, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, Allah yana ƙara ma wanda suka shiryu shiriya. Sai har ka ga wato mutane mutum ya taka mataki ya zamanto ya taka mataki irin na magabata salihai wanda suka samu yarda Allah tabaraka wataala, Allah ya sa mu a cikin su. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Babu na 227, babu fadli sawm yawmi arafa wa ashura wa tasu'a, babu falalar azumin ranar arafa da ashura da tasu'a. Ranar arafa ita ce 9 ga watan Zulhijja, ashura kuma ita ce 10 ga watan Muharram, tasu'a ita ce 9 ga watan Muharram. Ashura ita ce wanda yake an san ta tun a jahiliya da wannan suna 10 ga watan Muharram. Wannan lafazi a wajen Larabawa an ce kalmomi uku ne kawai suke gaya musu wannan kalma, ashura da barura da sarura. Ashura 10 ga watan Muharram, barura daga abbarra wato cuta, sarura kuma daga asarra sauki. Su ne kaɗai suke da wannan siga ta fa'ula. To da musulunci ya zo sai aka tsara tasu'a a 9 ga watan Muharram, ba 9 ga wani wata ba, ga Muharram kawai. To duk waɗannan ranaku akwai hadisai da suke nuni akan falalar azumi a cikin waɗannan ranaku. Saboda haka duk da muna maganar hadisul fada'il ne, hadisai da suka zo na falalar ayyuka na gari kuma ayyuka na gari na azumi, ya dace Imam an-Nawawi ya kawo wannan domin waɗannan ranaku hadisai sun zo da suke bayani akan falalar azumi a cikinsu hadisai na musamman. حديثنا الدبون الريبيو لهمسون أنا أبي قتادة دقى أبو قتادة الحارث ابن ربعي حفارث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الله يجدش قال إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كم بي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة كم أذم رانا عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية يتي ينا تنكري ذنبين شكرة توجي لكم شكرة في ثورة. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wato azumin ranar Arafa yana yafi zunuban shekara da ta wuce ma'ana sagairu zunub kananan zunubai da suka rataye su ma da haƙƙin Allah amma kananan zunubai in sun rataye da haƙƙin bani adam su kan Allah ba ya yafe su kikani ne yafe wa dan adam haka dalika manyan zunubai Allah ba ya yafe su da su ba amma da kyakkyawan aiki Allah ba zai san kare maka manyan zunubanka ba a bisa ikhtiyarin jumhur ahli al-ilm sabanin zabin waɗansu malamai kamar irin su al-amir sana'ani wanda mun taba magana akan wannan والسنه الباقيه كما ده شكره ده تو وضو معنى ده شكره ده ذات ذو بين رانا عرفه تو تي يا منينه معنى ايات مكه ذنوبين شكره ده ذات ذو وضو معلمي suka ce ma'ana shekarar da za ta zo za ka zaman to Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka za ka samu shib kariya daga Allah daga aikata zunubai wannan kuma suka ce a zahirin ta take in dai sagair ne in dai ka aikata su kana aikata su ka zaman to maghfuran la an riga an yafe maka da wannan da wannan da albarkacin azumin ranar arafa to amma wannan azumin ranar arafa an yi sabani da kowa ne ko ga wanda yake ba a filin arafa ba wanda yake ba a filin arafa ba babu sabani kan cewa mustahabbi ne wannan azumi amma wanda yake a filin arafa mai hukuncin mutum alhaji ne a filin arafa ya azumi ranar arafa makruhi ne ko ka khilaful aula makruhi ne in yayi ma'ana wato ba zai samu gara ake in yayi akwai lada da zai rasa ko ka khilaful aula in khilaful aula ne babu rana babu lada da zai rasa sai dai kan cewar yayi abinda yake ba shi ne aka so ba to nan malamai sun yi sabani bidan akan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam arfarsa daya ko bai azumi ba a ranar kamar yadda ya zo a hadisin maimuna ana sababa akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar arfa ko baya azumi sai ta tura masa da madara da la'asar lis ta tura masa da madara sai ya haɗa ya karɓa ya kunfaɗa to da haka kowa sun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya azumi a wannan ranar to amma hadisin da ya zo kan cewar ba a azumin arafa a arafa wannan hadisi ne da'i yana cikin musnad al-imam ahmad da sunan abi dawud da nasa'i da ibnu majah hadisi ne da sheikh nasr ya raunana shi saboda yana da illa a cikin akwai kadaitar rawi wanda yake ba amintacce ba a cikin isnadin dan haka inda wannan hadisin ya inganta to shi wannan hujja ne akan cewa azumi a arafa ga wanda yake a filin arafa makruhi tunda wannan hadisin ya zamanto hanni amma tunda hadisin bai inganta ba muna da mujarradin fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan yana karfafa kan cewa al-aula kada mutum ya yi wannan azumi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba amma bai hana ba bai ce kar ai ba shi dai bai yi ba to daga cikin hikimar da malamai suke karfafawa na kan inda suke karfafa kan cewa azumi ranar arafa khilaful aula ne ga wanda yake a filin arafa ni kiyasin sa da ranar juma'a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a keɓanta ranar juma'a da azumi Imam An-Nawawi yana cewa hikimar wannan hani da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yin azumi ranar juma'a saboda ranar juma'a rana ce mai ayyukan ibada masu yawa akwai fita da wuri a je sallar juma'a akwai saduwa da iyali ranar juma'a akwai zama a ji hudu ba a jira hudu ba a tanafila sannan in liman ya fito a zauna a ji hudu ba koda rana tana dukan mutum sannan akwai sa'ar ijaba wanda mutum zai zauna ya muradu ya ribabi a cikin masallaci yana kaunar amsawar addu'a musamman ga wanda suke cewa sa'ar ijaba din nan bayan sallar la'asar ne kamar yadda ayyukan salaf suka zo irin su Sayyid Ibn Jubair wanda in dai aka ce la'asar ta yi ranar juma'a to ba sai mu kowa magana sai su zauna a masallaci ba magana har sai rana ta faɗi to irin waɗannan ayyukan wa'annan ayyuka na ibada duk an keɓance su a ranar juma'a sai kuma ka tashi ka je kana ta'azzumi ba ka da ƙarfin yin waɗannan abubuwan in kai azumi to ka gani ka koma samun kanka maslahohi da yawa akan maslaha guda daya to kuma shari'an nan an gina ta ne akan hikima in aka samu maslaha masu yawa to ita ake gabatarwa akan maslaha kaɗan to haka wannan maslahar azumi ita kaɗai amma kuma ga sauran masalih na ranar juma'a wanda idan kai azumi za ka iya rasa waɗannan maslahohi to shi yasa ya zamanto aka ce kar kai azumi wannan rana to wannan ma'ana aininta tana cikin ranar arafa saboda haka wannan malamai suka karfafa kan cewar azumi ga wanda yake a filin Arafa a ranar Arafa wannan bai dace ba. Mutum ya zamanto yana da ƙarfinsa wajen yin ibada tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka rubuto ba irin ranar Arafa mu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ranar Arafa ba bai huta ba. Da ya zo Arafa ya fita daga Muzda daga Mina da safe bayan rana ta dago ya taho a kan taguwa ya zo aka sa masa rumfarsa a Namira a cikin wannan wadi da yake wanda yake da wannan kwararren da wanda yake daga cikin filin Arafa aka kafa masa rumfa ya zauna ya huta a nan. Da zawali yayi ya tashi daga cikin ya tashi ya je aka yi sallah sannan bayan an yi sallah ya koma bayan wannan gefa wannan dutsen Jabalur Rahma ya tsaya a bayan sa yayin da ya gama tukan cewa dutsen Inuwa ta kare shi yake zauna akan taguwar sa tunda yayi sallah azhar da asar nan kuma yayi ne a farkon lokacin sallah azhar har rana ta fadi yana addu'a har rana ta fadi yana addu'a to kaga irin wannan stamina ake so don duka da karfi ka na ibada ba ya zama tukan cewa ka je azumiya ya rusa ka ba kana so kai addu'ar amma babu kaddi to wannan ya daga cikin hikimomin da yasa ya zama tukan cewa ranar Arafa saboda albarkar da ke cikin ta ga wanda yake Arafa na abin da ake so ya nan wajen shine addu'a to shine hakura da azumi amma wanda baya nan fa shi sai azumi saboda falalar da ke ciki kamar yadda zo a wannan hadisi an jifita na Wa'ad ibn Abbas a hadisi na 251 Wa'ad ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda su anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama yawm ashura wa amara bi siyam ya yi azumi ranar ashura ya umarni da azumci shi muttafaqun alaihi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da azumin ashura ba za a iya malamai sun yi sabani umarni ne cewa wajibi ne kafin ramadan ko ba wajibi bane abinda aka furin jawa shine cewa sunna ce muakkada kafin ramadan amma bayan ramadan ya zo to sai ya zamanto sunna ce wanda take ba muakkada ba wanda ya so ya azumi wanda ya so kare azumi kamar yadda malamai suka ambata Ibn Rajab a cikin Lafa'isul Ma'arif ya ce azumin ashura ya bi mataki guda hudu matakin farko shine a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka kafin ya zo Madina a lokacin da yake makka yana azumi saboda dama al'adar cikin yadda cikin al'adun da aka samu na aljahiliya al'adun da aka samu na gurgudin addinin Annabi Ibrahim na girmama wannan rana da azumi saboda haka ya kasance yana yin azumin wannan rana sannan mataki na biyu daga hijira zuwa shekarar da aka zuwa farnanta azumin watan Ramadan wanda an farnanta azumin watan Ramadan ne a shekara ta biyu bayan hijira to a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumin Ashura kuma yayi umarni ayi azumin maza da mata har yara ma ana cewa su ba su azumi wanda ma ya wayi gari baya azumi sai a ce masa ya kame bakin sa wanda ya wayi gari yaga ana tabbatar Ashura bace ya ci abinci sai a ce masa ya kame bakin sa ya cika azumi wannan shine marhala ta biyu marhala ta uku shine bayan an farlanta azumin watan Ramadan zuwa ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin rasuwarsa da shekara daya lokacin da ya zamanto azumin Ashura azumi ne wanda yake sunna wanda ya so yayi wanda ya so kar yayi amma an so ayi saboda an faɗi falalarsa ta wanda ya zo hadisin da zai zo nan gaba marhala ta hudu shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya kai shi shekara mai zuwa in ya tashi yin azumin Ashura zai hada shi tare da azumin tasu'a tare ga wata a wata riwayar zai hada shi tare da azumin ranar 11 domin ya saba ma Yahudawa to wannan shine marhala ta hudu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a aikace amma ya ce in Allah ya kai shi wannan shekara mai zuwa zai saboda ta zama to sunna auliya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune matakai guda hudu hadithi na uku a wannan babu shine hadithi na 252 an abi qatada daga abu qatada al-ansari radiyallahu anhu Allah ya jibe shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su'ila an siyam yawm ashura cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi kan azumin ranar ashura fa qala yukaffiru sanata al-madiya yana yafi war zunuban shekarar da ta wuce rawahu muslim da rawaito to kun ga wannan ya nuna cewa kenan wanne ne ya fara a ranar arfa ko ranar ashura arfa ta fi ko ashura ta fi yawa arfa saboda asanat al-madiya wal baqiya da bara da badi duk an yafiyo mutum bara da badi ita fa ashura bara kawai domin hikimar wannan waɗansu malamai sun ce hikimar wannan shine ranar arafa wannan kyautar Allah ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuwa ranar ashura kyautar Allah ce ga annabi Musa annabi Muhammad ya fi annabi Musa saboda haka falalar ta kace sannan ko Allah ta'ala wani ibn Abbas daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya jaddada su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la'in baqitu ila qabil la asumanna al-kafir idan Allah ya wanzar da ni har zuwa ga shekara mai zuwa wallahi sai nayi azumin ranar 9 ga wata rawahu muslim muslim ya rawaito wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya da aka ce yake yahudi yake asaba mai yahudawa yake saboda yahudawa su ma suna azumin ranar ashura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana saba musu ya sunnata mana saba musu wanda a cikin saba musu akwai hikima mai yawa na farko ka tsire daga fadawa cikin ramin da suka fada na bata sannan na biyu kuma uslubi ne na da'awa domin inda wanda ke san Allah daga cikin su in ya zaman to kan cewa ya ga yanda su suke yin ibada ba haka kuma mabiya Allah musulmi su suke yi ba sai ya sanya masa shakka akan cewa la Allah kamar yanda abubuwa da dama na addinin mu aka shafe aka canza hukuncin mu muka zanto ba mu sani ba wannan ma yana ciki wannan sai ya sanya shi gaskata akan cewa addinin musulunci shine addinin da ya shafe addinin yahudanci sai ya shigo cikin addini to annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai kai wannan shekarar ta karshe ba dan haka da ya azumin tara ga watan ashura ba amma ya zama to sunna ne kamar yadda malamai suka faɗa san cewa idan mutum zai azumi ta ashura to mafi kyawu ya zama to yayi shi tare da tasu'a in bai samu yayi tare da tasu'a ba to yayi shi tare da 11 ga wata waɗansu ma suka ce kamar yadda ya zo a cikin a wajen Imam Ahmad mafi kamala azumin ashura shine mutum ya ran tara da ran 10 da ran 11 idan bai samu ba ya tara da 10 ko 10 da 11 amma ya keɓance 10 kaɗai ya yi in dai ba bisa larura ba wannan saɓanin abin da yake shi ne al'aula babu na 228 babu istihbabi sawmi sittati ayyamin min shawwal babu kwaɗai soyar da azumin kwana 6 daga cikin watan shawwal shawwal shine watan da yake bin ramadan daga shalatul ibil adnabaha daga inda aka samu shawwal idan raquma suka idan raqumi ya daga jelarsa babu ne za a ce cewa shawwal shawwal saboda larabawa suna dauke makamun su aje su saboda istidadi da shigar watanni masu alfarma za a daina yaki zulhijja ta kusa zulhijja ya kusa muharram ya kusa saboda aka wata shawwal wata ne na aje kayan yaki shi yasa suka kira shi shawwal daga shalatul ibl adnabaha an abi ayyub daga abu ayyub al ansari abu ayyub al ansari khalid ibn zayd al ansari al khazraji yana daga cikin yana daga cikin manyan sahabban Madina daga cikin Banu Najjar ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Banu Najjar sune dangin uwar Abdul Muttalib mun san uwarsa daga Madina take asali daga Banu Najjar take saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su a cewa su Banu Najjar dangin uwarsa ne wanda yake nuna yana kiransa ahwaluhu ka gani dangin uwar kakarsa ne amma sai ta dangin uwarsa ne ba zaman to dangin uba ba tunda dangin uba din amma ta fuskar uwar uba uwarsa din saboda haka yake kiransu al-khil wato al-ahwal dangin uwa to Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina a wajen su ya sauka kuma a gidan Abu Ayyub al-Ansari ya sauka kamar yadda muka mun taba yin tarjuma sa ko yawa mun taba yin tarjuma sa yanda har Ibn Abbas ya karrama shi lokacin da yaje Basra yace saboda ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidanka shi ma da ya sauke shi duk abin da ke gidan ya gashi sannan ya tambaye shi bashin sa nawa ne yace 20,000 ya bashi 40,000 sannan ya bashi bayi wajen 12 da cewa duka yake saboda kawai wato yanda ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hada mu'min husnul ahdi min al-iman kyakkyawan alƙawari tuna baya yana da imani amma wanda yake zai zama to yana abinda Hausa suke cewa dan akuya wanda abin nan baya tuna baya tuna baya yanzu ya biya bukatar sa da kai in ya ganka gobe bai san ka ba to wannan ba halin mu'min bane halin mu'min shine tuna baya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗan uwan Khadija sun zo abokanta sai ya tashi kafa zo ne ya tashi ya yanka musu akuya yake a tura mu wanci ta kasance abu kawar Khadija ce ta kasance tana zuwa mana zamanin Khadija da ake masa magana ce inna husnal ahdi min al-iman kyakkyawan alƙawari yana da kyakkyawan alƙawari yana da cikin iman to haka Ibn Abbas yayi tare da Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zayd al-Ansari al-Khazraji anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وان دي أزلم وتر رمضان فان لن يدي يدشي دا أزلم كوانا شدنا شوال وان يازمنتو كما أزلم شكراني باكي لا رواه مسلم إمام مسلم يرويته وانا حديثي عند الكتشيني إمام مسلم يرويته معناه باين كاقم أزلم وتر رمضان كاكا سامي أزلم وتر ايتي ننكو تو أزلم وتر ايدي دي كده أزلم وتر قوما saboda al'asharatu bi al-hasanatu bi ashri amsalha to sanan sai kara kwana 6 kwana 6 kwana 6 in kai 10 kwana 6 ka kwana 60 kenan wata biyu to kaga an hada da wata 10 zama to shekara guda to shine ma'anar wannan sai idan mutum ya azumi watan ramadan sannan ya azumi kwana 6 a cikin shawwal to tsakar yayi shekara ne da baki ɗaya yana yin azumi wannan yana daga cikin falalar wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa al'umma idan Allah yake ribanya mata ayyukanta shi yasa ya zama dukan cewa salihai suka fi ko suka fi yawa a cikin al'umma dan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da duk wata al'umma mutanen kirki sun fi yawa a cikin musulmi ke da duk wata idan zaka akan samu mutanen kirki saboda Allah yana kyautar tabi'u akan samu mutanen kirki amma duk lalacewar musulmi duk lalacewar musulmi mutanen kirki a cikin su sun fi abin nan sun fi a cikin arna sun fi a cikin yanzu ko irin kotu ta ɗin sun nan kasashen musulmi kasashen larabawa sun fi ko ina rashin wannan cuta a duniya ba ko wani ne saboda musulunci saboda a cikin musulmi na kirkin sun fi yawa a cikin nan da duk ba wani abu ne saboda wannan falala ta ayyuka da Allah madaukakin sarki yake wa musulmi tsakiya da su saboda falalar ruɓanya ayyuka da yake musu yayin da suka yi aiki ɗan ƙanƙani wannan azumin kwana 6 na Shawwal kenan ya nuna matsayinsa cewa mustahabbi ne wanda yake shine kaulin jama'ir ahli al-ilm sabanin matabar Imam Malik Imam Malik yayi yana cewar yana kin wannan azumi domin kada mutane su dauka cewa yana daga cikin azumin watan Ramadan saboda kaida ta tasaddud zari'a duk da yake yana da ya san wannan hadisi wannan hadisi din hadisi ne madani wala ta hadisi ne wanda bai yi da Imam Malik ba to inda malamai suka nuna hadisi ne madani mutanen malaman mutanen Madina su suka rawaito wannan hadisi saboda haka ba zai yi a cikin Imam Malik bai san shi ba to amma ya bai aiki da shi bane kuma ya bayyana wa mutane da kan akan ka a dauke shi sunna da za a rinka aiki da ita saboda tsoron kada wanda ba su da cikakken ilimi su dauka cewa ai kwa azumin kwana 6 nan yana daga cikin cikamakin Ramadan kamar in ba ai azumin kwana 6 din nan ba Ramadan ba ta cika ba kuma wato a gaskiya wani abu ne Imam Malik ya bi tsoro waɗansu mutane fa suna nan akan haka haka suke tsammani akwai waɗansu mutane a Madina a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama azumin watan Ramadan sun san ana shi kuɗa irin abincin da ake ci sufra da ake ci na buɗe baki akwai waɗansu mutane yanzu na je na gani amma a da farkon zuwan mu duk akwai inda suke zama a cikin harami a cikin rauda suke zama amma daga zarar an gama azumin Ramadan an yi sallah to kashe garin sallah sai su dawo tsakiyar masallaci daidai inda Sheikh Afiya Salim yake karantar da muwatta a nan wajen suke zama nan suke buɗe baki sai sun gama kwana 6 din nan to sannan kuma sai su wadi sai su dina ganin shi wannan ta zama ta mutu al'ada da sunna su ke shi ne wani malami ne yake cewa kun ga wannan abin da Imam Malik yake jin tsoro ga shi nan wannan sun mai da shi wani kamar juz'i ne na wazifar Ramadan to amma wannan tsoro wannan ba zai hana ya zama ba zai zama to sababi da za a kashe sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yasa mafiya yawan malamai ba su muwafaka da Imam Malik akan wannan ba wanda suka zo bayan sa irin su Imam Shafi da Imam Ahmad ibn Hanbal da sauransu da cikin malaman hadisi da su muwafaqa da shi ba suka tafi akan cewa wannan hadisi saboda ko irin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin yana nan a babun sanin istibadi wannan ba abin da Imam Malik yaji tsoro za a iya maganin sa da ilmantarwa dan a nuna mutane kan cewa wannan baya daga cikin juz'i na Ramadan kuma yin sa sunna ne na fila ne sannan malamai sun yi sabani me yafi a yi wa'annan azumi a yi su a jere ko ko a yi su a rarrabe babu nassi da ya zo akan cewa yin su a jere ya fi yin su a rarrabe so da haka mutum mukhayyar ne ba za a ce tsayin ya fi tsayin ba sannan mabigire na biyu da ake sabani akan wannan shine mara lafiya da yake da azumi na bashin ramadan a kansa ko matafi da yake da bashin ramadan a kansa ko mace mai haila da ta sha azumi saboda larurar jin'a a al'ada take da azumi a kanta menene ya fi ga waɗannan su fara ramuwarsu sannan su sita shawwal ko ko in azumin da yawa su sita shawwal su ƙara ramuwar daga baya ta yi waɗansu malamai sun ce al'awwal na farko za su sai sun rama sannan su yi sita shawwal domin a ƙaddamar da farilla a kan nafila inda Allah madaukakin sarki ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi ba wa na baya kusanta ta da wani abu da yanzu da yanzu da na so irin abin da na farnanta masa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu to bayan yayi wannan ne shine ba wa na bazai gushe ba ina kusanta ta da na bi dili har sai na so shi to sai an yi farilla kuma sannan za a yi nafila saboda haka suka tafi akan wannan to waɗansu malamai kuma suka ce a'a yana da in ya so ya jinkirta in ya so ya azumin sa na Shawwal daga baya ya rama wata hujjar su shine cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ba ta rama azumin da yake kansu sai cikin Sha'ban kuma ba ma ku ba zai yi a ce duk sun bar azumin nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai tar a kai ba ta yin su ba sai har Sha'ban ya zo sun gama rama azumin sannan sai azumin sauran azumin sai azumin sannan bal ina yin sauran azumi da duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai tar a yi wanda daga shi akwai wannan suka Shawwal din wanda yake nuna kan cewa kenan sukan yi waɗannan azumi sukan yi waɗannan nau'i na azumi na nafila daga baya kuma su zo su yi azumin su na ramuwa wanda yake shi na farilla da yake kansu babu na 229 babu istihbab sawm al-ithnayn wal-khamis babu istihbab soyarwa kan mutum ya azumi babu soyarwa ta yin azumin ranar litinin da ranar alhamis hadisi na 255 an abi qatada radiyallahu anhu daga abu qatada radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su'ila an sawm yawm al-ithnayn an tambaye shi kan azumin ranar litinin faqala fiki ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه rawu musu yace wannan rana ce da aka haife ni a cikin ta kuma rana ce da aka aiko ni ko kuma aka saukar da alqur'ani aka yi min wahayi a cikin ta rawu musu wato wannan shine ma'ana illar yin azumi ranar litinin wato hikimar yin azumin ranar litinin illa larabci ne ai illa ma'anar illa yani asbab sababi shine al-hikma to a dai ka dauki wannan illa ta wuce wannan shine hikimar yin azumi ranar litinin cewa saboda ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi sannan kuma ranar da aka saukar da alqur'ani a cikin sa a gare shi wato kenan annabi ya an mayar da shi sallallahu alaihi wasallam annabi a ranar litinin wannan nasi ne cewa kenan saukan mala'ika jibril a gare shi da iqra ranar farko da yazo ranar litinin wannan hadisin abin da ya nuna kenan nasi ne akan wannan to wato saboda wannan salala da Allah madaukakin sarki ya masa yake azumi a wannan rana wannan shine hikimar yin azumi na ranar litinin to daga wannan za mu ce kenan mutum zai yi azumi wato ran da aka haifi mutum sai shi ma ya azumi babu kiyasi tsakanin wani da annabi sallallahu alaihi wasallam haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba haihuwa ba kamar haihuwa wanda da sun yi hadisi abubuwan da ya bayyana ga haihuwa a cikin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin da yake hikayar abubuwan da mahaifiyarsa ta gani Amina sannan kuma da gashi kuma ranar da ake masa wahayi aka so masaukar ba za a kamanta shi da wani ba dan haka ne babu wanda daga cikin salaf da yake mustahabi ne ga mutum ya ringa azumi ran da aka haife shi saboda haka abin nan balarabe ko kuma dan ko kuma dan jimmai yake ringa azumi ran juma'a ko dan asabe ya ringa cewa zai ringa azumi ran asabar ko dan lahadi yake ringa azumi ran lahadi to wannan dinya duk ba shi da asali babu wanda da cikin salaf da yake mutum ya azumi ran da aka haife shi ballantana wannan kamar tambayar da muka amsa a wancan makon ne ko kuma a wajen tafsir ne wanda yake cewa akwai wani abu da ake so mutum ya ranar haihuwarsa an yi cika waɗansu adadi na shekaru to kaga babu wanda daga cikin salaf da yake a yi wannan kai ranar da aka haife ka ka gode ma Allah kan cewa dai ka zo abin nan ka fita la alayka wala lak ka fita samu abin nan salin an amma haihuwarka ka ce za ka kamanta ta da haihuwar sallallahu alaihi wasallam ka ce har za ka kessa kanka da shi ka ce za ka wannan ba a koyi shi wannan ku shi ya sace to amma mu kuma sunna ne a gare mu ne azumi ranar litinin saboda girmama abinda annabi saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan rana da ya azumi a cikin ta balantana kuma ma akwai wata hikimar akwai wani sababin da yasa ake azumi ranar litinin din banda wannan da yazo a wannan hadisin na Abu Qatada domin aiki daya yakan samu illoli daban-daban yakan samu hikimomi daban-daban da kuma dijin cewa illoli din kar mu sani na hadisi na 2256 an wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya jaddace shi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qali yace turabu al a'mal yawma al-ithnain wal khamis ana bijirar da ayyuka ranar litinin da ranar alhamis wato ana baje su wa uhibbu an yuraba amali wa ana sa'id dan haka ina so a bijira aikina a nuna aikina alhali ina azumi wato ana nuna shi da ana nuna ayyukan bayi ga Allah wannan ga tare cewa Allah shine mafi sani da abin da suke amma saboda mulkin Allah na daukakin sarki haka yake yi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wa qala hadithun hasan yace wannan hadisi ne hasan wa rawahu muslim bi ghairi dhikri as-sawm imamu muslim ya rawaito wannan hadisin ba tare da ambatan azumi ba imamu muslim ya rawaito hadisin cewa ranar juma'a ranar alitinin da ranar alhamis ana bijirar da ayyukan bayi ga Allah madaukakin sarki sai a yafe ma dukkan wani bawa musulmi wa yughfar li kulli 'abdin mu'min illa rajulun bainahu wa bain akhihi shahna fa yuqal utrukhuma hatta yafi'a sai ku kalli su har sai sun dawo sun haɗu da su wato za a yafe ma kowane bawa musulmi ranar da ake bijirar ayyuka sai waɗanda suke tsakanin su da juna akwai tsayayya da gaba sun juya ma juna ba sa magana to sai a ce su tsale su har sai sun dawo sun ci gaba da hurɗa sun dawo suna sallama ga juna a ga da yawan kenan wanda suke rasa wannan Allah ya kiyaye mu Allah shi yasa wato ake son mutum ya samu safa'ul qalb manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku kawo min labarin wanda da cikin sahabbaina saboda so nake in tashi na tare da Allah zuciya ta tsare takkiya take ba na kullu wanda kowa to yawanci abin da ke kawo illa wannan kullatar yawanci annabi mai shi a kawo maka labarin wani shi kenan sai ka kullace shi ko kuma ya zama to mummunan dabi'a mummunan akhlaq su'ul khuluq tare da wani da kuma rashin duk da su'ul khuluq din ne dai ma wani wauta ko ya masa wani abu na rashin kirki shi kuma dai ya zama to ba shi da hakuri ya bata mata shi kuma ya kullace shi saboda ya bata mata to wannan ya kaga yana haramta mu mutum wannan falala da take zuwa so biyu an kowane mako abin nan hadisin Abu Hurairah cewa a cikin kowace juma'a a kowace juma'a ana bijirar da ayyukan bayi sau biyu ranar litinin da ranar alhamis sai a yafe ma dukkan bawa musulmi a wannan lokaci illa waɗanda yake tsakaninsa da ɗan uwansa akwai tsiyayya akwai wato rashin jituwa da ta sa su ba sa magana sai a ce ku tsale su ba za a yafe musu ba har sai sun dawo su eh kake musu sallama yayin da suke yanke maka kai kake musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar kana shayar da su wato narkakken karfe kana musallama suna bujire maka suna yarfe ka dawiya amma mutun yayi akwai lada sallama shine akalla shine akalla kai musallama amma hakika ai ya sallama akwai sauran abubuwa amma dai akalla shine sallama to wannan isharar ne da cewar ga wannan cewa ranar ga wato hikimar azumin ranar alhamis cewa hikimar yin azumin ranar alhamis da ranar litinin shine cewa rana ce da ake hijirar da ayyuka ga Allah tabaraka wa ta'ala haka yazo ma a hadisin Usama bin Zaid hadisin Usama bin Zaid wanda na ambata mana cewa annabi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam maza kana yawan azumi cikin watan sha'ban me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ana hijirar da ayyukan bayi a wannan wata ana daukar ayyukan bayi a wannan wata ina so a daukar ayyuka na ina aji sane shi kuma a kowace juma'a naje kwana biyu suka kike ce kwana biyu a cikin kowace juma'a sai kai aji litinin da talata kai litinin da asami take ranar koyi da ake bijire ayyukan bayi ga Allah da ta ina so ya zama to an bijira ayyuka na alhali na aji wato wannan shine kenan madogarar yin azumin waɗannan ranaku litinin da alhamis akwai wata riwaya ta wannan hadisin da ake ruwaitowa akwai dake daga hadisin Aisha ne radiyallahu anha cewa ana baje ayyukan bayi ga Allah a ranar juma'a ai ana baje ayyukan bayi ga Allah ranar litinin da ranar alhamis ana bijire kuma ayyukan bayi ga annabawa da iyayen da iyaye maza da iyaye mata ranar juma'a idan suka ga alkhairi sai wannan ya ƙara musu su mata su wanda suke a cikin makabari kenan sai idan su sai fuskar su ta ƙara haske ta ƙara farin ciki in kuma suka ga ba wannan ba sai su baki ciki amma wannan hadisi ƙarya ne mawdu'i ne yana da muhimmin abin da take nan ne tambayi akan saboda arbul amal waɗansu sa to ai waɗansu irin wannan ne sai ga an shigar da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne mawdu'i kamar yanda malamai suke hukunci akan sa a shi ba shi da madogara a hadisi na kashi a wannan babu hadisi na 2257 wa an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya tada ita kala tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yataharra sawm al-ithnain wal khamis rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan Aisha radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karda dan azumin ranar litirin da ranar alhamis kimi biyar wato wannan hadisi shi hadithun hasan a Sheikh Shu'aib al-Annawi yake isnadin sa ba ingantacce wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato yana a ranar al-litirin da alhamis yana kebance su da wannan ibada ta musamman da musu ba abin nan ibada ta musamman shine azumi kaga mutumin da ya dawoma a cikin azumin ranar litirin da ranar alhamis wannan ya samu wato wazifa ya samu lazimi wanda yake zai yi na ibadar azumi wanda yake a madadinci ne babu mashakka kuma babu sake sosai sau biyu a kowane mako a cikin wata sai ya samu azumi takwas wani wancan ma ya samu tara to a gashi kuma ga hikimarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ranaku ne a cikin ranakun mako da ake ɗaukaka ayyuka to sai ya zama dukkan cewa ko shi aka ɗaukaka ayyukan mutum na wannan mako zai zama to a wajen Allah an rubuta shi a cikin aswali ne saboda kaga abubuwan da suka zo na asaimi za su tabbata a gare shi wato ma'ana ranar alkiyama ya ce wanda za su ga aljanna ta kofar ar-rayyan saboda ko shi aka ɗaukaka aikinsa a wajen Allah za a ce za a ɗaukaka shi a cikin asaimi ina ganin za mu tsaya a nan saboda babu da yake zuwa hadisan suna da yawa sai Allah ya taimaka mu da zuwa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
a
idan an shagala ana shagala a guri to kai kai karatun alqur'ani to kuma an ce ai ana buƙatar nutsuwa a gurin da ake karatun alqur'ani to ya al'amari ne ai wannan halin zabi ne halin zabi mutum zai karatu qur'ani ya nemi wajen da ba za a shagaltar da shi ba amma ya zauna a masallaci ko a cikin daki a wuri wanda yake babu abin da zai shagaltar da shi amma in ba ka ana magana in ba ka da zabi ya zama to kana waje da mutane suka zama to sun shagaltu da wani abu to kai ka sun shagaltu da aikin sabon Allah kai ka shagaltu da bauta da aikin ibadar Allah tabaraka wa ta'ala babu wani iskali a cikin wannan kuma wannan da malamai suka faɗa a cikin adab hamalatu atiyan a cikin adab tilawa Imam Nawawi gore ya faɗi wannan cewa idan mutum zai tilawa ya samu riyon da yake babu tashwishi amma wannan a cikin zabi ne saboda ganin ma'anar abinda ake so mutum ya yi yayin da ke karatun alqur'ani hali mafi kamala shine kana karatun alqur'ani kuma kana tuntuntuni da lura da ayoyi da ma'anan ayoyin da kake karantawa to amma wannan shine hali wanda yake shine al-akmal to idan ko wannan ka zo ne a wuri wanda yake ana ta sabon Allah kai ko ba yadda za a yi kafita gaba a cikin irin wannan ba su shiga wannan mota din to anan wajen mafi kyawu shine ka shagaltu da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ko da karatun alqur'ani ne abin nan ko baka samu karatun alqur'ani ba kai wani bikiri wanda yake za ka zama to ba a cikin gafalallu ba wani na cewa wai nafiloli suna da ka'idoji yanda ya kamata mutum ya tsaya ya yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi inda ban san abin da yake nufi da wannan ba amma ai ka'idojin nafiloli shine muke karantawa a nan wajen wato sai zaman to sun dace da sunna kuma wannan shine maksudin karatun wannan littafi na Riyadus Salihin ya ayyuka wato na ayyuka na salih ayyuka da za su sa mutum ya zama to salihi yake nuna mana daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in yayi magana sunnoni na sallah zai ga maka ga irin yadda sunnonin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ke kaga da muka zo wajen wannan ya nuna mana sunnanur rawatib ya nuna mana sunnat qiyamul layl ya nuna mana sunnat salatul duha ya nuna mana sunnat tahiyatul masjid to haka dai yake to yanzu kuma mun shigo cikin azumi bayan ya faɗa salalar azumi na ramadan ya zo ya faɗi nau'in sauran azumi na nafila kamar Muharram, Sha'ban, Alhamis da Litinin, ranar Arfa wa hakala. To in ka bibiyi waɗannan, in ka bibiyi abubuwan da Imam Nawawi ya kawo a cikin wannan ko ba karanta ummahat na sauran littafan sunna ba wajen ayyuka dai na wato fada'ilul a'mal, abin da ke cikin wannan littafin Allah da zai wadatar da mutum inda zai dauki zai zama to ya bi tafarkin salihan bayin shi iznillah. Wannan yake yana tambaya wai zai ji ina cewa radiyallahu anhu wa arba, to malam suwaye arba din a wa arba radiyallahu anhu wa arba, wato Allah ya yarda da shi ko ya kuma yarda da shi. Addu'a ce ga sahabbai, ayan an ce masa abin da za a ce ce masa sahabbai radiyallahu anhu shine Allah madaukakin sarki ya ce wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, wato margaya na farko daga cikin al-muhajiruna wal ansar da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo Allah ya yarda da su sun yarda da Allah. To cewar Allah ya yarda da su shine ko shi aka ambaci sunan wani sahabi sai a ce shi ma radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi. In aka kara da cewa wa arda kamar inda wadansu malamai suke karawa wanda da su muke da su yake koyi shine karin addu'a ce wato Allah ya yarda da shi, bayan wato Allah ya yarda da shi kuma ya sanya shi ya yarda da abinda Allah ya masa, wato ya kara ya faranta masa rai bayan ya yarda da shi kuma ya faranta masa rai shine ma'ana ba da ba bane da ba da ba bane. Wannan yake wani ya biyo suna tafa hujjar cewa annabi shine ya fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fara yi wa kansa maulidi saboda yana yin azumi ranar Litinin ranar da aka haife shi, hakan daidai ne? Ina ne gama daidai rasha duk wata rabiul awwal yake yi, in haka ne kuma duk Litinin sai fi maulid kenan, ko wata Litinin sai fi ina annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ranar Litinin kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba biki yayi ba azumi ne, lakin dole ne sai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wannan yana so yayi maulidi, in maulidin sa na azumi ranar Litinin ne yayi wannan. Wannan yake wa akwai wani abokin sa aiki ya kai shi ibadan aikin dan sanda amma sai babban dan sa ya samu cutuwa daga ayyukan yan sirri, a halin yanzu yaron yana cin nama danyi da shan jini da shan ruwan kifi danyi, sannan kuma babu tsoro a tare da shi har ga iyayen mayafin sa, ya tuntube shi akan me ya kamata ya yi domin samun kan yaron ya zama yaro na kwarai da daina waɗannan halaye. Allah ya shirye shi, Allah ya shirye shi baki daya. Wannan sai ya ta kokari ya sanya shi ya tsaye da sallah, ya rinka tahowa da shi zuwa abiyar rinka zuwa yana sallah tare da shi a masallaci, ya dauke shi a hankali da kuma addu'a har Allah madaukakin sarki ya karkato da shi zuwa cikin ya hakika ya hadu da bala'i mai girma. Allah ya yi masa Allah shi ne. Wannan tambayar ta game da azumi yace tace ita ce a watan azumi cutar alta ta kama ta tun daga farko har ƙarshe ba ta yi azumin ba, amma a yanzu alta ta yi sauki amma kuma likita bai min umarnin zan yi ba ko a'a, to ya zan yi wajen ciyarwa kuma zan iya ciyar da ɗanye ko sai da fafe? Wato yawanci a nan wajen malamai suna shakantawa mutum ba zai ɗauki hukuncin cewar ba zai iya yin azumi din ba sai idan likita ya ba da shaida, kuma ba a da shaidar likita guda daya sai shaidar likita guda biyu, kuma sharadi likitan ya zama to musulmi adali, idan ba a samu musulmi adali ba sai a samu musulmi wanda ba adali ba, in ba a samu musulmi wanda ba adali ba sai a samu kafiri, amma inda musulmi adali shi za a nemi shaidar sa, sai a nemi shaidar likita guda biyu ta je ya duba ta, su duba ta likitoci din su ga su ba ta ce mata za ta iya azumi ko ba za ta iya azumi ba, in sun ce za ta iya shi kenan sai ta yi azumi babu zanciyarwa a kanta, in ta rama azumin babu zanciyarwa a kanta ba za ta koma zuwa da ciyarwa ba sai idan ya zama to kancewa ta kai halin da ba yadda za ta iya yin azumi sauran rayuwarta, to a nan wajen sai ta ɗauki hukuncin tsoho wanda yake ya zama to ya kai ƙarshen rayuwarta da zai iya yin azumi ba sai ya koma zuwa da ciyarwa, amma matsawar ba haka bane za ta zama ta saurara har lokacin da Allah madaukakin sarki zai ba ta cikakken lafiya yadda za ta rama wannan azumi, kuma ta shi rama azumi za ta rama azumin ne kawai ba zancewar ta yi ciyarwa a maimakon jinkirta ramuwar da ta yi, tunda jinkirta ramuwar da ta yi tana da uzuri na shari'a, kuma in ta tashi ciyarwa a koina aka ce a ciyar mutiya da zaki ka ciyar da danye ko da fafe in ka ciyar da dafaffen ma ya ci ka kai wace da shinkafa ka ba mutum ya ji ko ka sai gurasa da miya ka ba shi ba gurasa kawai babu ba gurasa irin ta masu tukura ba na wani aba a ci abinci mai tunda wannan ko abinci ne wannan yana cewa a fassara masa wannan hadisin tare da bayaninsa wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal sumu li ru'yati wa afdilu li ru'yati fa in ghubiya alaykum fa'tmilu idat sha'ban 30 wannan ayi mun karanta shi hadisin da ya gabata ku azumi do in kun ga wata sai ka nemi kake insha Allah za ka same shi da kuma ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allah bi dhalika al-yawm wajahu an-nar 70 khalifa babu wani bawa da zai azumi rana daya saboda a tafarkin Allah sai Allah ya nisanta shi tsakaninsa da wannan rana da albarkacin tsakaninsa da fuskarsa tsakanin fuskarsa da wuta a domin sababin wannan azumi na wannan rana ta ce shekara 70 mun ce wannan kuma ya daukan ma'ana biyu sawa ana cewa fi sabilillah idan ya azumi a halin yana tafiya jihad wannan kuma suka ce ana nufin fi sabilillah in ya azumi din saboda Allah kinaya ne a wato ishara ne ga ikhlas shi ma in kana son karin bayani din ko sai ka nemi kasa din shi ma duk mun karanta shi a wannan majalisi ayi sun sara a cikin al-muharram wannan hadisin naga Sheikh al-Albani ya da'afa shi amma al-Hafi al-Imam Ibn al-Qayyim ya hassana hadisin Hafsa da kuma hadisin wata daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka dauke shi hadisai guda biyu ne sun karfafa su da juna kamar yadda Ibn al-Qayyim yake nan Sheikh al-Albani kuma shi ya tafi akan cewa hadisi ɗaya ne saboda haka ya tafi akan hadisin da'if ne shine kan cewar take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumin Ashura da al-Ashr da kuma azumin kwana uku a cikin kowane wata wannan amma an aka dauki umumin fadin Abdullahi ibn Abbas na cewar ayyuka nagari a cikin waɗannan ranaku sun fi kowanne alkhairi wannan azumi ma ya shiga ciki kuma dalilin da yasa Imam Nawawi ya kawo shi ga nan a babin wato ya sanya shi babin falalar yin azumi da sauran ayyuka a cikin wato goma farko na Ramadan domin yana daga cikin jinsin ayyuka kuma hadisin Hafsa wannan zai iya zama tawa masa wannan hadisin Ibn Abbas zai iya zama tawa masa shahid bil ma'ana Allahu ta'ala a'lam ashhuru al-haram guda hudu ne inna lisa shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum guda hudu ne na farkon su Dhulqa'dah sannan Dhulhijjah sannan Muharram sannan nahu shine Rajab uku ajere daya kuma jiji kadai Rajab ne watan jiji shine ashhurul hurum na'am ya abinda ya danganci na abin nan ashhurul hurum din ka ga bai inganta ba amma akwai ban kiyaye ba dai ina jin kamar akwai wani malami ne ban kiyaye ba inda yake cewa ko babu wani hadisi da ya zo akan falalar ashhurul hurum amma watan Rajab dai kan babu wani hadisi da ya zo akan falalar azumi a cikin sabbisa to wanda Imam Ibn Hajar ya rubuta a cikin tajinin ajab bima warada fi sad fi sawm rajab babu wani hadisi da ya zo akan falalar akan yin azumi a cikin watan Rajab illa hadisan da suka zo akan yin azumi a cikin watanni na masu alfarma na'am wallahi wannan iskali ne kan kware da gaske wannan iskali ne gaskiya saboda malamai sun ce idan mutum yana sallah kamar yadda yake fuqadu madhabar Imam Malik sai kace idan mutum yana tambayar dan uwa ga wanda suke waje shine cewa wani bawan Allah ne yake tambayar cewa karshen dare idan ya tashi yana san Allah yana tayar da shi sallar dare to amma daga an ce zara karbe hudu tayi sai su bin kiran sallah ke waye da shi dukkan masallaci ne wannan masallaci ne wannan masallaci ne an rinka yi kenan har sai a salatu ma to ya yi ga wajen addu'a kiran sallah da zun da amsa kiran sallah ne yin kiran sallah wanda hadisi ya nuna ko malamai sun nuna kamar yanda yake a cikin masab a cikin muktasar cewar yayin da mutum yake sallar nafila zai yi rajin kiran sallah ne kiran sallah ko a wani hali yake ko a sujjada ne ko a ina ne in yake Allahu akbar sai ba ka ce Allahu akbar ka ci gaba da aikinka sai ba da to idan mutum a cikin irin wannan hali ne sallar ba za ta yiwu ba kenan sallar ba za ta yiwu ba ke ho da yawan saboda kiran sallar yayi yawa saboda haka ni da wannan yana daga cikin abin da yake kawo mun iskali abin nan idan gaskiya babu abin nan tafsir ne da dare in kace ka rama in kace ka amsa kiran sallar farko duk ka watsar da saura to me dalilin da kai na daya illa kan cewa mutum ya fata kullaha mustata'atun din in ka samu kai guda daya din gurgudu Allah wannan ya wadatar na'am
madan game da shirba ya kan mutum sai ya sharuwa mutum kamar idan aka kira sallah idan ya sharuwa ka fi yi addu'a ya halatta mutum ya haka idan ya azumi
to idan dai zai sharuwan ne zai addu'a ko لصائم عند فطره يا ان شاء الله روان ثاني هذا الدعاء مستجاب يا ان شاء الله يونجي ناغا ده كمان malaman da muka zo na tare da su daga su abinna suna yin addu'a ne kafin a sha ruwa amma gaskiya ba kawai nasi daga malamai ba kan koyaushe ne ko kafin a sha ne ko bayan a sha ne amma dai zahirin lafazi din inda yayin shan ruwa din ba bayan an sha ruwa din ba نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك